ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمين masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye daga masallacin Markazu Salafiyya number 46 Major Road, Tudun Wada, Zaria, jihar Kaduna a Najeriya. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce wadda ta daidai da sha ainihin wato ɗaya ga watan Sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1430 wadda ta daidai da 2 ga watan August shekara ta 2009. Yan uwa musulmi, taken wannan laccatawa shine karan bana maganin zoman bana. A tsakankanin wannan laccatawa zan yi ishara zuwa ga mafi girman dalilin da yasa na sanyawa ainihin wato wannan lacca wannan take ko kuma wannan suna. Sai dai ga wata matashiya, masu kallonmu da sauraronmu musamman baki wajen halartar wannan masallaci da waɗanda suke baki wajen sauraronmu, su sani cewa mu ba 'yan lacca bane, kuma mu ba 'yan wa'azi bane, mu masu karantar da jama'a ne. Amma in wata bukata ta kama ne sai mu kira lacca ko kuma mu kira wa'azi. Kuma mu ba ɗabi'ar mu bace mu zauna mu yi shiru sai lokacin da wani abu ya taso sannan mu ta fagamniya. Kullum ana cikin karantar da jama'a ne. Wannan shine tsarin aqidar da muke akai, ita ce aqidar salaf wadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da ainihin sahabban shi, Allah ya kara musu yarda baki da. Don haka a wannan masallaci koyaushe kazo zaka samu ana karantar da imama za ko mata ko gaba daya, ko ana karantar da yara ko makamantan haka, ko kuma ana karatu na sahihul Bukhari ko tafsiri ko azina abinda ya shafi fadakarwa ire-iren waɗannan. Don haka muna gayyata ku duk ranakun Asabar da Lahadi tun daga wayewar gari har dare ana karatutuka mabambanta a wurin nan. Sannan haka cikin ranakun mako, haka bayan sallolin Asuba, ya kamata jama'a su yi mana wannan kyakkyawan sanin da wannan kyakkyawar fahimtar. Haka muke kuma haka za mu dore insha Allah ta'ala. Fatar mu Allah ya kara mana ƙarfin gwiwa, Allah ya kara mana ikhlasi da kuma yi domin shi. Matashiya ta farko kenan. Matashiya ta biyu, asalin makasudin wannan lacca da muka kira ta faru ne sakamakon fitina wadda ainihin ta taso a ƙasar nan da tsawon dadewa. Hukuma tana ji tana gani, ta sa ido a kai, ta ɗauka matsalar mai sauƙi ce. Allah ya sani mu mun yi iya ƙoƙarinmu a matsayinmu na masu da'awa waɗanda muka san jijiyar da ta tsirar da wannan fitinar. Sannan a karan farko za mu yabawa 'yan jaridu. 'Yan jaridu sun yi ƙoƙari babu shakka dangane da bayyana da bincike da kuma yaɗa wa jama'a bayanin wannan fitina. Kamar yadda a karan farko za mu ainihin yabawa jami'an tsaro na ainihin wato farin kaya waɗanda aka fi sanin su da SSS, wato State Security Service. Babu shakka a karan farko mu 'yan darul hadisi salafiyya za mu yaba ainihin wa SSS, wato mutanen da aka fi sani da CID. Lallai sun shiga sun fita, sun ainihin yi duk abin da ya dace akan wannan matsala. Hakika a matsayina na mai bincike dangane da wannan matsala tun daga tushenta har zuwa abin da ya kawo yau din nan, da damarsu mun rinka haduwa da su. Wasunsu sukan san ni, wasunsu ba su sani na, ma'ana wasunsu sukan gane ni, wasu ba sa gane ni. Kamar yadda a daidai lokacin da suke aikin binciken wannan ainihin wato fitina, nima in sun haɗu da ni a wurare ire-iren waɗannan garin nawa binciken, abin mamaki sukan ƙara binciken har a kaina, ni ma kuma ina bincike har a kansu. Abin mamaki, Allah kuma ya turo mala'iku suna bincike suna kai mishi rahoto a kanmu gaba ɗaya. Allah ya ce bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, manzanninmu, ƴan aikenmu, mala'ikunmu suna nan gaba gare su suna ainihin rubutawa kuma suna kai rahotanni. Don haka yayin da SSS suke rubuce-rubuce, Muhammad Awwal Adam Albani Zaria shi ma yake nashi binciken da rubuce-rubucen. Sannan kuma akwai wasu halittu masu suna MSS su ma kuma suna nasu binciken, wato mala'iku services su kuma. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Matashiya ta biyu kenan. Don haka muna yabawa 'yan jaridu, kuma mun yaba musu. Daga cikin abubuwan ƙarshe-ƙarshe da 'yan jaridu suka yi wanda muka yaba musu shi ne sun yi adalcin binciken wannan matsala ba tare da son zuciya ba, wanda har ya kai suka ambace ta da ɗaya daga cikin sunayenta wanda ya fi kowanne dacewa da ita, shi ne 'yan Boko Haram. Domin su waɗannan 'yan Boko Haram tun daga tasowarsu a wannan zamani sun ta tafattur da mu, wato sun ta fakewa da sunanmu da malamanmu. Sukan kira kansu Ahlus Sunna, sukan kira kansu 'yan salafiya, sukan ce su ɗaliban Muhammad Nasiruddin Al-Albani ne, sukan ainihin ce da'awarsu ɗaya da Muhammad Awwal Adam Albani. Duk wannan sun ta yin haka ne don su suturta kansu. To sai dai kaico, Allah maɗaukakin sarki ya ainihin tona asirin makircinsu. Wani lokaci sun rinƙa kiran kansu 'yan ɗaliban, tare da cewa kiran kansu ga 'yan ɗaliban kuma ya faru ne kadai don wata manufa guda ɗaya, ita ce don su firgitar da jami'an tsaron Najeriya cewa su 'yan ɗaliban ne. Domin an san duk ƙarfin hukumomin tsaron Najeriya ba su kai ainihin ƙarfin na Amerika da Ingila da ainihin taron rundunar jami'an tsaro na ƙasashen Turai waɗanda suka taru a ƙasar Afghanistan, har yau sun kasa murƙushe 'yan ɗaliban. Wannan abin ya ba su tsoro ƙwarai da gaske. Wannan tsoron da ya ba su ya ainihin sabbaba waɗannan 'yan Boko Haram sai suka ainihin rinƙa suturta kansu da wannan suna, domin wai su ma a ji tsoronsu. To amma wayam kuruna wayam kurullahu wallahu khairul makirin, suna makirci, suna ƙulle-ƙulle, Allah maɗaukakin sarki yana warware ƙulle-ƙullensu. Waɗanda suke rayuwa a Zaria da Kaduna da Kano, da waɗanda suke rayuwa a Abuja da wasu wurare, tun lokacin da suka ji na fara ɗan maganganu akan wannan matsalar kamar shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu da suka wuce, abin yakan ba su mamaki. So da damansu sukan yi waya su zage ni, su ƙaryata ni, su kafirta ni. To amma amsar da nake ba su a taƙaice, so da dama in har na buga musu waya sun ɗauka, don da dama su kuma matsorata ne, shi ne abubuwan da na faɗi. Ku je ku zaunar da Muhammad Yusuf, ku riƙe Ƙur'ani, ku ce malam ga abin da Albani na Zaria ya faɗi, tsakani da Allah don girman Al-Ƙur'anin nan, wannan abin gaskiya ya faɗi ko ƙarya ya faɗi? To ban sani ba ko sukan yi haka. Sai dai wata rana da wani ya rubuto wani zagi mai zafi, sai ne forwardin na tura Muhammad Yusuf, hankalin shi ya tashi shi da kanshi ya bugo min waya yana bani haƙuri. Daga ƙarshe na je Maiduguri, ya zo ya same ni har gida ya sake bani haƙuri, kuma ya roƙi dan Allah in bashi wannan lambar waya. Na bashi wannan lambar waya, ya kira wannan wanda ya yi wannan text din, ya ja kunnen shi, sai ga wannan da ya text din kai ka ce ba shi ba. Ya dawo ya yi sanyi ya huce, ya bugo waya kuma yana tuba yana roƙon gafara har ainihin wai kuma a lokacin yana ce mini akramakallahu. Daga nan za ku gane akwai qadasatul rijal, wato akwai bin mazaje a cikin tafiyar tasu, yadda unwa ne ya ce musu kaza shikenan, ko da sun yi wani abu wanda suna ganin daidai ne amma ya nuna musu kaza shikenan. Allah ya kiyaye. Don haka hakikanin al'amari na san Muhammad Yusuf sani ba na karantawa ko na kallo a tabba, na san shi sani na yaqini wanda babu shakka a kai. Amma ina fatan in wannan fitina ta kwanta, burbushin waɗanda suka rage ba a kashe su ba, daga cikin waɗanda suka taurare akan wannan muguwar aqida, do Allah ku je ku kai musu waɗannan kasusuwan da zan faɗi da maganganun da zan yi, musamman ku samu waɗanda suka dade a cikin tafiyar, ba waɗanda suka shige ta kwana-kwanan nan daga Sokoto ko Katsina ko wane ne, waɗanda hamasa da wasu ainihin wato dalilai waɗanda za su zo su bayyana suka sa ainihin suka bi tafiyar ba. Don haka ina yin tambihi game da wannan wato matashiya ta hudu. Zan yi bayani insha Allahu ta'ala game da tsarin mu ahlus sunna wal jamaa. Ina ga ka rage dan abin da yake sa shi durin din nan. Mu ahlus sunna wal jamaa, zan yi bayani dangane da tsarin mu wajen karban hujja da kuma kafa hujja, da me ake kafa mana hujja mu karba, da menene mu kuma muke kafa hujja domin a karba. Sannan matashiya wadda za ta zama ta biyar insha Allahu ta'ala, ya kamata dukkan mai sauraron mu, dan boko haram ne ko dan boko ne irin mu, ko kuwa dan siyasa ne ko dan demokradiya ne, kowanne iri ne cikin masu saurare, ya kamata a san cewa kafircin da yake faruwa a tsakankanin masu mulkin Najeriya, da kafircin da yake faruwa a cikin talakawan Najeriya, da shirka da take faruwa a cikin masu mulkin Najeriya, da shirkar da talakawan Najeriya suke, da zalunci da fasikanci da duk wata barna da take faruwa ainihin wato a wannan ƙasa tamu, to yana da kyau a sani da cewa babu shakka, tabbaci hakika ba ma goyen bayan ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, domin waɗannan matasa da suke bin wannan muguwar aqida, abin da suke ɗauka wai wato theory ne irin na Fir'auna was a then philosopher. Fir'auna wani irin mai tunani ne akan gina hukunce-hukunce akan tunanin shi. Wannan irin tunanin Bush ya ɗauka shine dole ne ka zama kana goyen bayan Bush, in kuma har ba goyen bayan shi kake ba to faɗa kake da shi. Su ma abin da suka ɗauka kenan, dole ka zama kana goyen bayan su, to in ba goyen bayan su kake ba to wai kana goyen bayan gwamnatin Najeriya ne da take zalunci. A'a, mu muna tsakiyar tsakanin waɗannan da waɗannan ne. Saboda haka zaluncin da gwamnatin Najeriya take akai da kafirci da fasikanci da duk wata gwamnati ta duniya, da zalunci da fasikanci da kafirci da barna da duk wasu talakawa da al'umma suke akai, ba ma tare da wannan abun kuma ba mu yarda da shi ba. Sai dai idda matsala take shiri, wace hanya ce ake bi a gusar da kafirci da zalunci da barna da fasikanci? To wannan ainihin shine abin da ya kamata masu wannan aqidar su fahimta daga gare mu. Idan sun ji mun bayyana cewa kaza kafirci ne, sai su ce to kenan da mu da su aqidan mu daya, ba aqidan mu daya ba, domin muna ganin rashin halaccin kaza. Kiristoci ma sukan ga rashin halaccin wannan abun, yana nuna aqidan mu daya, baya nuna aqidan mu daya, an dace ne kawai akan wani abu wanda Allah ya nufi a dace. Saboda haka kasantuwar kuna ganin cewa kaza da ake a ƙasa kafirci ne ko fasikanci, ku yi wa'azi ku ce kafirci, mu ma mu yi wa'azi mu ce kafirci, wannan baya nuna cewa wai aqidan mu daya da ku, balle ku je ku ce ai ku ma haka kuke da'awa, daga baya ne kuka zo kuka canza. Duk wanda ya sanni tunda na fara da'awa har yau ba abin da na canza, ina nan akan duk abin da ka san nake akai. Matsalar ita ce me yawa a kasar ka taba saurare na so daya, daga kasar din ka zartar da hukunci sakamakon wannan wata ran da ka ji wata maganar kuma sai ka ce to ya canza daga abin da yake. Misali a nan Maiduguri din yau kamar shekara 15 da suka wuce, akwai wasu daga cikin ku nan mun je wa'azi a nan masallacin Indimi, mun ainihin zo muna sallar magriba da isha, ɗaya daga cikin waɗannan wanda ga dukkan malin jayin zato an kashe shi domin yana daga cikin waɗanda ke da guluwi, yake da zakewa da wuce iyaka akan wannan fagen, ɗan garin Biyu ne, kasar dina ya samu kwaya ɗaya rak daga cikin kasusuwa guda 89 na karatun littafin Sautin Sala, ya samu kwaya ɗaya daidai inda muka yi magana akan hukuncin sallar takalmi, sallah da takalmi, sai je yana yin sallah da takalmi a garin su. Sai suka ce su ba su yarda da wannan ba, sai su dauko shi sai su jeho shi waje, yazo sake daukan shi su jefa shi waje. Sai an tada sallah, liman ya ci gaba sai ya dawo sai yayi sallah da takalmi. Idan suka riga shi idarwa su dauke shi su sake jefa shi, haka kullun diman da'iman ake. Kuma hujjar shi akan haka shine ya ji malam Albani a cikin kasid ya ce sunna ce daga annabi ya karanto hadisai, dan haka sunna ce kawai ai sallah da takalmi. Garam yau sai gashi ga Albani abu na farko da yake so ya ce da a ƙasa zai taho tun daga biyu ma har Maiduguri, kawai abin da yake buri ya zo ya ga Albani. Yana zuwa ku sai aka ce ga Albani can na sallah, abin da ya fara duba da bakin shi ya faɗi ya ce kafata ya duba ina sallah da takalmi, sai ga ba na sallah da takalmi. Muna idar da sallah sai ya ce kai ne Albani, na ce in dai na zariya ne ni ne, ya ce amma mutuncinka ya zube a wurina. Kalmar da ya faɗa kenan wasu ku suna na, ya ce mutuncinka ya zube a wurina, na ce to ya aka yi, ya ce saboda baka aiki da abin da kake faɗi, kai ka ce annabi yana sallah da takalmi, sallah da takalmi sunna ce, gashi ka sabawa abin da ka faɗi. Sai na ce to amma a cikin wannan wurin da ka ji na faɗi, ka ji na ce kuma annabi baya sallah kafar shi, haka sidda ya ce shi dai ya ji kasar na ce annabi na sallah da takalmi, akan haka yake kwaikwayon wannan. To kun ga iya abin da ya fahimta shi ne mi Albani din nan sallah da takalmi kadai ya karanta sunna, to amma ya ishe ka kai hukunci dan ka ji kasar ɗaya cikin kasar 89? Baka yi adalci ba, kamar mutumin da ya cire suratul kafiruna ne ya je ya kai wa kafirai, yana zuwa sai ya ce ku saurari saƙon da musulunci ya zo da shi, qul ya ayyuhal kafiruna. Saboda haka Allah ya ce ya ku kafirai, kaga tun daga addressing, tun daga gabatar da magana za su ji ba daɗi, abin ya yi gatsal, ya zo musu ba abin nan, sai su ce saƙon ba daɗi. Sai kuma ya sake jawo, Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghiruna. Gashi Qur'ani ya ce a yaki wadanda ba su yarda da Allah ba, wadannan da ba sa bin addinin gaskiya, daga cikin kristoci da yahudawa, ku yake su ku kashe su har sai sun ba da jizya a cikin kaskanci kowane mutum guda. Sai ce kun ji irin sakon, ya ce a kashe ku, ya ce addinin ku ƙarya ne. Yanzu wanda ya je ya gabatar da waɗannan ayoyin tsakani da Allah ya gabatar da musulunci a bisa surar da za a fahimce shi, to ba waɗannan khawarijawa ba, hatta ku ahlus sunna da damar ku abin da kuke kenan. Dan haka da mutum ya bugo min waya in zai magana sai in ce amma ka saurara fa, baka sanni ba, sai ya ce ya sanni, baka sanni ba, sai ya ce shi dalibi na ne, ce kai ba dalibi na bane, kai mai saurare ne kawai, kuma mai yiwa ka taba gani na ne, amma baka sanni ba. Zai dauke ka tsawon lokaci kafin ka san mutum, ba irin wannan sani na gani ba, na kullum muna sauraron ka a kaset, kasusuwa 100 in ka saurara na baka sanni ba, ka ji abin da ka ji kawai, abin da baka fahimta baka nemi bayani. Amma da damar mutane sukan yanke hukunci sai su ce wai da a wasu iri ɗaya da ta Albani, saboda sun ji wani kasar ɗaya da ya dace da wani abu da suke so. Ran da suka ji wata magana kuma da ya saba sai su ce ya bar da awar da yake yi a da. Kamar yanzu waɗannan ayoyin da aka kawo, jiyar da Allah yake magana akan kafirai ko, to sai kuma ka je ka ɗibo wasu ayoyin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna, ba za su tuba ga Allah ba, ba za su roki gafara Allah ba. Sai kuma ce ga Allah ya dauki zafi akan su, kuma kaji wai ma yana lallashin su, to ya ma saba abin da yake cewa. Wannan irin zargin haka kafirai suka yi wa Allah, suka ce Al-Qur'ani yana da tibka da warwara, yau ya ce kaza, gobe ya ce kaza, jibi ya ce kaza, gata ya warware. Wannan irin zargin shine da dama daga cikin hatta ku ahlus sunna kuke mana. Kisa kafin ka ce kai kana kan aqida irin tawa, kana buƙatar ya zama ka zauna tare da ni kamar shekara 5 kana jin irin yaya aqida ta take, yaya manhaji na yake. Kafin ka ce ka san ni kuwa, wannan zai dauke ka tsawon rayuwar da na shawo wajen shekaru 30 baya ko 25, sannan zaka ce na dan san shi. Amma yanzu dan an ce maka ka zo kai tarihi na, me zaka ce? Ba abin da zaka ce.
duk wanda aka ce tarihi na hatta mahaifi na da ya haife ni iya abin da zai ce ya haife ni lokaci kaza bayan nan fa ina ne makaranta suwaye malamai na menene sana'ata yaya nake kaza duk abin da zai fadi ba zai fadi daidai ba don bai sani ba domin na zama magidancin kaina na kama harkar rayuwata ba lalle ne sai na zo nayi mishi duk wani abu da nake ciki ba kenan masu karambanin cewa ai su sun san albani ai su ne yan zaria ƙaryar banza kake yi ko kana diba wa kanka zunubin da zai dulmiya ka a wutar jahannama ka tsaya akan ka san kanka kamar yadda ni ma bana da'awar na san ka sai in nayi mu'amala kamar yanzu wannan nayi mu'amala da Muhammad Yusuf mu'amalar da yake ta kai in ce na san shi kuma bana tsoron ranar alkiyama Allah ya tsare ni a tsakanin mala'iku ya sake mun waɗannan tambayoyin ga Muhammad Yusuf shin ƙarya ne ko ba ƙarya bane bana shakka akan haka saboda haka manta da abin da kai kake tunani kai dan zafin kan Muhammad Yusuf ne kai kana ganin Muhammad Yusuf gwarzan shekara ne kai kana ganin kaza ne duk gaba ɗaya a kasar kake ji baka san ina aka taso ba baka san ina za a je ba kawai ka haɗu da abu ne ya wuce maka ka kalle shi kamar yadda madubi yake kallon atamfa in ta wuce nan koma an kalli madubin ba za a ganta ba Allah ya kiyaye dan haka ya kamata kowa ya san cewa ba ma goyen bayan zaluncin da ake a Najeriya kuma muna daga cikin masu neman a samar da canji a kasar amma wacce hanya ce za a samar da canjin hanya ce ta yaki da daukar makami ko ku hanya ce ta nasiha da bayani da ainihin bayyana cewa kaza da ake ba daidai bane da wuce wa talakawa gaba da yin rubuce-rubuce da zama da mai martabawa ne mai alfarmawa ne his excellency his eminency wane ne waɗanne hanyoyi suka kamata a bi to nan ne inda za mu zo mu dan yi tsokacin bayani insha Allah ta'ala a ƙarƙashin haka zaluncin da ke faruwa ta hanyar siyasa wato shugabanci ba mu yadda da shi ba shine zaluncin farko shine dauko demokradiya a aje ta a matsayin siyasa dauko demokradiya a aje ta a matsayin shari'a wannan na daga cikin zalunci wanda ba mu amince da shi a ƙasar nan ba amma wacce hanya ce za a bi wajen gyara shi bari ka susuwa na guda shida da ne a wannan wurin yau kamar wata guda da ya wuce ko wata biyu na samu su demokradiya ka susuwa ne guda shida awa tara ne kowane ɗaya yana dauke da awa ɗaya da rabi ka saurare su zaka ji ainihin bayanai akan hanyoyin da za a bi ai maganin wannan zalunci na ainihin demokradiya sannan gargajiya ba mu yadda da mulkin gargajiya ba waɗannan sarakunan gargajiya da yadda suke mulki da gargajiyar su ba mu yadda ba abinda muka yadda shine su dawo su zama sarakunan musulunci irin yadda dan hodiyo ya kafa su kuma in kana son ka ji waɗanne matakai muke dauka domin wannan daula ta Usmaniya ta dawo tana aiki je kaka saurari waɗannan kasusuwa mun ba da shawarori da kuma abubuwan da muke gani su ne mafita amma ba mu yadda a ce a dauki makami aje a yake su aje ai kaza aje ai kaza ba wannan ba shi daga cikin tafarkin da Allah ya aiko annabawa da shi sannan tsarin mulki irin na gurguzu na danniya na soja shi ma ba mu yadda da irin wannan ba waɗanne hanyoyi za a bi a gyara ya za a kawo juyin juhali mun faɗa a cikin waɗannan kasusuwa ka ji ainihin ka same su a ƙarƙashin wannan siyasa da muke magana abubuwan da ke faruwa a cikin siyasar da suke ta shugabanci a tsayarwa da mutane mutumin da ba sa so ba su amince da shi ba ba mu yadda da wannan zalunci ba ba ma goyen bayan shi mutum ya fito wanda ya dace jama'a su fito da rana su zabe shi mu fito mu yi wa'azi da sunan musulunci a fito a yi zabe amma a danne ƙuri'a a murɗe in jama'a suka fito a jefe su da tear gas a sa ƴan sanda su kakkashe su ba mu yadda da wannan zaluncin ba ko kadan ba mu yadda da shi ba abinda mutane suke su fito zabe tun karfe 6 na asuba matan aure da maza a ki kawo akwatuna da ƙuri'ar da ta dace har sai bayan karfe 4 mutane sun gaji sun galabaita zalunci ne wannan ba mu yadda da shi ba yaya za a yi a gyara shi in ka saurari waɗannan kasusuwan duk mun yi bayanai akai insha Allahu ta'ala hakanan sata ƙuri'a hakanan sata akwati hakanan al'amuran da ake dangane da siyasa ta danniya da murdiya sace kudin talakawa da ake ta bangaren tattalin arzikin ƙasa da dukiyar su rashin damuwa da matsalar talauci da yunwa da wahalhalu rashin aikin yi da talakawa ke fama da shi a ƙasar wanda shugabannin ba su nuna sun damu da wannan abun ba bamu yadda da wannan zaluncin ba, ko kadan bamu amince da shi ba, tun daga baki har zuciya har gabobin mu har alƙaluman mu. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Idan jama'ar musulmi sun fahimci wannan, sai mu ce to wannan ita ce matashiya ta ainihin wato biyar. Matashiya ta shida ita ce bamu goyi bayan yin shiru ba, kuma a ja baki a yi shiru a yi gum kamar yadda shehunnan ɗariƙa da dayawa daga cikin waɗanda suka yi karatu a ƙasashen waje, ƙasashen Larabawa irin Saudiya, Sudan, Kuwait da Iraki da sauransu, yadda malamansu suka nuna musu cewa su ja baki su yi shiru su koma gefe guda ba ruwansu su yi shiru, to bamu yadda da wannan yin shiru ɗin ba, ma sam bamu yadda da shi ba. Haka kuma ta wani ɓangaren bamu yadda da fito na fito ga masu mulki ko da talakawa masu shirka ko ɓarna ba, a ce saboda suwane suna yin shirka a je a ɗauki makami abu dare a kashe su, bamu yadda da wannan ba, wannan baya cikin tafarkinmu. Bamu yadda da cewa saboda mai mulki kaza ya yi zalunci mu mu hukunta ya kafirta ko ya fasikanta, don haka mu je mu tsaye mishi da doka ba, wannan bamu yadda da shi ba ko kaɗan a cikin tafarkinmu. A ƙarƙashin wannan kun ga kenan mu salafiyya muna cikin wani tafarki wanda in ba mu kuka bari muku yi muku bayani ba, duk wanda ya bayani a madadinmu zai yi ƙarya ko ya yi kuskure. Don haka menene tafarkinmu? Tafarkinmu shi ne nasiha, nasiha. Duk wanda muka ga ya yi ɓarna za mu je mu same shi daga mu sai shi mu je mu ainihin yi mishi nasiha. In muka fuskanci akwai yiwuwar ba zai karɓa ba saboda ya rena mu ko kuma wata matsala da ke tsakaninmu da shi, sai mu ga wani wanda yake kusa da shi wanda zai gamsu ya amintu da saƙon don ya je ya isar mishi, wanda ba kuma lallai sai ya nuna cewa saƙon daga gare mu bane, makasudi dai yayi dara akan wannan barna. A ƙarƙashin haka yau shekara 2.5 a garin Bauchi na taɓa yin wani wa'azi, nace a musulunci babu inda aka ce malami baya zuwa fada, ba inda aka ce malami bai zuwa villa ko gidan gwamnati, amma tambayar shine menene ya kai shi. Idan ya je karɓo kujera hajji ne ko umara, wannan kam ya kauce hanya. Idan ya je neman wata bukata ne tashi, ya kauce hanya. Amma idan ya kasance ya je domin wata maslaha ne ta al'umma ko kuma maslaha wadda za ta gyara wannan mai mulki domin ƙasa ta gyaru, wannan babu inda aka hana wannan a cikin addinin musulunci, babu inda aka hana. A ƙarƙashin wannan a Bauchi a wannan lokaci sai nace don haka wata ran za ku iya ganina na zo gidan gwamnati, babu shakka. Kuma duk wanda ya san ni a yanzu yana ganina na kan je wasu gidajen gwamnati. Me nake zuwa yi? Ina zuwa ne gabatar da ire-iren waɗannan haƙoƙi na nasiha. Me yasa a shekarun baya da lokutan baya haka bata faru ba? Shine gwamnonin ba su ba da dama ba, ba su buɗe hanya ba. Hasali sai suka ɗauki malaman gaba ɗaya, duk wanda suka gani mayunwaci ne, dan neman kujerar umara ne da kujerar ainihin hajji ko kuma ragon layya ko ragon suna ko geran kunu ko kuma sukarin azumi. Duk waɗannan abubuwan na daga dalilan da a shekarun baya suka sa sai muka yi tawakkuf. Saboda me? Saboda mutuncin mu ake so a zubar, so ake yi a lalata mu, to sai mu kare mutuncin mu. Wannan shine mataki na farko, matakin nasiha. Idan matakin nasiha ya karbu, abin da muka yi nasiha aka karba ko aka yi mana bayanin dalilin da yasa ba za a karba ba ko ba zai yi wa aikata shi ba, sai mu ja bakin mu mu shiru mun yi abin da ya wajaba, ba kuma za mu fito mu ci gaba da magana ba, ko da ku jama'a suna son mu yi magana, ko da ku jama'a za su zarge mu cewa mun yi shiru, domin anan mun gamsu mun kuma ga wajihin abin. Mafi karancin abin da za mu iya a wannan hali sai mu fito mu bayyana wa jama'a sirri da kuma dalilan da yasa wannan abin ba zai gagara ba. To anan ne in ta zama dole sai mu ce saboda mun je mun zauna da gwamnan ko sarkin ko shugaban kasar ko makamantan haka. Kenan wannan magana ta tana faɗakar da duk wani gwamna da ke saurare na ko zai saurare ni, da duk wani mai mulki dan yaji ina neman appointment zan zo wurin shi, kar ya tattalu wata 50,000 ko 20,000 ya aje a gefe guda da shirin cewa da nazo mun gama magana zai dauka ya bani na mai, ya san bani bukatar wannan ba abin da ya kawo ni ba kenan. Ina da namai, ina da kudin hotel da zan kwana a duk gari ko duk kasar da na sauka a duniya, ba ni bukatar wannan kwarai da gaske. Sai dai haqqud diyafa, in ka ce zaka karrama ni da masauki, shari'ar musulunci ba ta hana ni karba ba. Amma in dai kana tunanin bari fukataccen malamin nan mayunwaci yazo a bashi kaza, to gaskiya saboda Allah kai kuskure, kuskuren kuma da zai iya ja maka gaba ɗayan al'amuran da ake so a haskaka maka sai zama ba za ka ci moriyar su ba. Kamata ya duk sanda ka ji albani na neman appointment da kai, ka manta da wani tunanin duniya, ka zama tsakanin Abubakar Gumi da Sardauna. Me Sardauna yace? Sardauna yace duk sanda yake zauna a office, in yaji Abubakar Gumi na neman appointment zai zo sai gaban shi ya fadi. Me yasa gaban shi yake faduwa? Ajin su daya, classmate din shi ne. Ka ga classmate din ka, koda malaika za a mai da shi, in dai ka hangi wannan ne zaka ga to akwai sauki. Haka ne? Balle yana nan a mutum. Amma me yasa Sardauna yace yana jin tsoro, yace sai ya ji tsoron ya tafka wani laifi ne ko wani kuskure wanda Abubakar Gumi zai zo ya mai gyara akai? Kuma ya san Abubakar Gumi tun suna kanana, yace ba a tipin din shi, ba a bashi cin hanci da magana ko da wani abu. Ashe in kun fahimci wannan, mu din nan bamu kai Abubakar Gumi ba, amma kwaikwayo koyi muke da dabi'un shi. A karkashin haka ya ku ustazai masu imani, Allah ya kara muku imani. Dan haka ko kun gan mu a gidan gwamnati ko gidan wani sarki ko mai martaba ko wani mai kudi, kar ku taba tunanin wata alaka ce ta kai mu ta muje miraraka. Babu wata haji yanzu da take farilla a kanmu, babu wata haji da take wajibi, babu wata umara ko makamantan haka, babu wani hali da zai tursasa dole a ce zaka je karbo geran kunu. Allah maraukakin sarki ya taimake mu. Dan haka ku ji wannan da kyau. To cewar bamu yadda da ai, wato abinda muke yi shine nasiha. To in nasiha nan bata samu ba duk bayanan da nefa, to shine sai mu fito wuraren wa'azozi. To da gwargwadon yadda aka fuskance mu da haka zamu gabatar da maganar. Misali yanzu matsalar wutar lantarki, ina ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin cewa shugaban kasar nan yayi iyakar kokarin shi kakaf akan wutar lantarki ta gyaru. Kuma wannan maganar ina fatan Allah ya tsaida ni in bada shaida akan ta a ranar alkiyama. Ba dan komai ba, domin project din saka maganganun da sauransu da kudaden da sauransu kamfani na ne yayin wannan aikin. Ina da yakinin ya fitar da kudin, an ba da kudin a yi aikin wanda aikin zai gyara wutar lantarkin Najeriya shekaru 50 mai zuwa. Suka sace kudin, da suka sace kudin da aka je roƙon alfarmar ma ya saurari a bada belin waɗanda suka sace. Duk sarakunan ƙasar nan har da sarkin musulmi kin sauraron su yayi, nace kuma yayi daidai. To yanzu misali ku talaka za ku zo ku iya cewa me yasa ba za a tashi a yi magana akan wutar lantarki ba sai mu ce muku a yar ado yayi kokarin shi, annan kan yar ado yayi kokarin shi, nan ba mu damu ba. Ku ce an ba mu cin hanci, ku ce an yi mana duk ba mu damu ba. Je ka tambayi mutanen garin Gumel, lacca ne aka zaure na ba wa Saminu turaki akan makarantar informatics da ya kawo da irin hidimar da yayi. Ina dawowa Gumel kashe gari sai wani ya ce ai malam wa'azinka da kai ajiya, muna ji ana sa a radio muka ce kudi aka baka. Nace kai cho zaka ci wuta, ban taba cin koko ban Saminu turaki ba, amma abu ne wanda na gane ma idona, abu ne na kwana da kwanaki a ciki, kuma harkan nan harka ta ce kamar ka za ta wuni ta kwana a cikin dami. Naka ce te comment da magariba me za ta ce? Za ta ce akwai yunwa. Na ga irin abin da ya shine na zo na faɗi, sannan ni da kai na na rubuta shawarwarin yadda za a yi a ci moriyar wannan abu. Da na zo ina lacca sai nake kira zuwa ga iyaye da mutanen kasar Jigawa su ci moriyar wannan abin da aka yi, domin abu ne wanda an gina su gini na dindindin, inde ba Allah ne ya tayar marusa su ba. Kawai sai suka kuskuren fahimta suka ce wannan yana goyen bayan gwamna ne, me ya hada ni da gwamna Saminu Turaki? Ba abin da ya hada ni da shi, ba abin da nake bukatar yi mini, amma abu ne na gani da gaske. Ashe kenan ba za mu biye wa zafin kan yan zafin kai ba. Dan haka idan za ka yi da'awa a Najeriya, idan baka nuna ba za a waye gari ɗalibanka ne za su rinka juya remote control ɗinka sai da'awa ta wargaje. Wannan ta isa magana. Don haka nasiha,
in ta karbu shikenan in bata karbu ba da bayanai mu zo mu uzuri kamar yanzu wannan wutar lantarkin Najeriya ku tambayi daliban da nake karantawa yan ajin Abubakar ne Siddiq ni da kaina nazo na ba su garanti nace musu nan da wata hudu tan Najeriya za ta gyaru komai babu matsala insha Allahu ta'ala na faɗi wannan magana da mako biyu sai aka tafka wannan satar aka ya bada kudin gaba daya su kuma suka sace su gaba daya ko taro ba su bari ba gaba daya suka sace su gaba daya ko taro ba su bari ba to yaya yar aduwa zai yi dan haka yayi fushi duk wani mai martaba ko mai alfarma ko mai sarauta ko mai rawani ko mai wane ne duka sun je yace ba zai saurare su ba yace a bari a hukunta mutanen nan to yanzu dole mu zo mu bayyana a ƴan Najeriya haka to amma su kuma ustazai masu dimin kirji da zafin kai sai su ce a ba haka suke so ba a zo a ce ai zalunci yayi to mu yi ƙarya kuma mu shiga wuta duk zaluncin azzalimi sai an faɗi gaskiya akan shirin da ta kama in ba haka ba sai a ci wuta akan ƙarya da aka yi mishi saboda haka ku sani abubuwan da muke ba wai muna ƙuruciya bane ba yara bane mu wannan kenan to duk abin da ya zama kuma ita kuma hukumar ta ki daukan matakin da ya kamata a kaifa to shine sai mu zo sai mu hudu ba minbariya mu zo mu faɗi akan minbari in muka ce minbari muna nufin irin wannan minassar ta mu irin wannan stand din namu sai mu zo mu bayyana to nan ne in muka bayyana in abin mun dauki zafi akai to sai waɗancan ƴan zafi sai su ce yawa yanzu Albani yana kan irin da'awar mu su kuma waɗancan waɗanda suka yi karatu Makka da Madina sai su ce wannan ya saba manhajin salaf dan haka duk sai mu kalle su a matsayin biyu mashirmanta kowa bai san sirrin abin ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan kenan insha Allahu ta'ala daga cikin fadakarwar da zan yi magana dangane da sifofin khawarijawa daga cikin sifofin nan nasu akwai iya karatun alqur'ani da haddar karatun alqur'ani sai dai da akwai kuma wata batarnaka ita ce rashin fahimtar ainihin ma'anoni da fassara alqur'ani na uku suna da siffa wadda take tukuru wajen ainihin ibada har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku ji inda zai fadi a hadisi yace idan ka gwada karatunka da nasu sai ka rena kanka sun fi ka iya qira'a sun fi ka iya hadda in ka gwada sallarka da tasu sun fi ka iya ajuna da salatul istiraha da tahiyya kyam zaka gansu sun tsaya kace sahabbai ne annabi ya siffanta su da iya da damuwa da ibada sannan zafin ra'ayi da zafafawa sannan kafirta musulmi akan abin da bai kai ya kawo ba kafirtawa kuma sai su yi ta ala wajihil umumi sai su ce duka gaba ɗaya kowa ya kafirta a garin nan ko duk wanda ke masallacin nan ya kafirta ko duk wanda ke ƙasar nan ya kafirta ko duk malaman duniya yau gaba ɗayan su kafirai ne ko duk alƙalan duniya sun kafirta ko duk shugabannin ƙasa to wannan yana daga cikin siffofin su sannan kuma siffa ta ƙarshe ita ce ɗaukar makami da fito na fito to waɗannan ainihin suna daga cikin siffofin su tambihi na ƙarshe da zan yi magana insha Allahu ta'ala dangane da alakar karatun zamani wanda aka kiraye shi da cewa karatun boko da kuma ainihin dangantakar shi da alqur'ani sannan wani tambihi na ƙarshe wanda ainihin zan yi sha'awar lallai in fara gabatar da shi tun kafin a yi nisa jama'a ni ba dan arabiya zalla bane ni dan boko ne sai dai yanzu da yake wannan sharrin ya faru lokacin da zaka ce kai dan boko ne mai yiwa za a yi tunanin ka takaita ne ko kai ma dan boko haram ne a to mu ƴan boko wajibi ne mu kuma yawa saboda haka ƴan boko wajibi ne mu ba ƴan boko haram ba yawa dan haka mu a wurin mu kuma dole ne wajibi ne musulmi su je su yi wannan karatun ala wajihil umumi wa ala wajihil khususi to kun ji waɗannan su ne abu na farko da zan fara magana dangane da laccata waɗancan matashiya ce nayi wannan lacca zan yi kokari insha Allahu ta'ala in bayyana wannan ainihin matashi wanda aka kashe shine Muhammad Yusuf waye Muhammad Yusuf na biyu mecece aqidarsa da manufarsa na uku daga ina wannan aqida ta samo asali a duniya na hudu yaushe wannan aqida ta shigo Najeriya na biyar yaushe Muhammad Yusuf ya fara yada wannan aqida kuma a ina na shida wani yanayi ne ya taimaka Muhammad Yusuf domin yada wannan aqida
na bakwai waɗanne irin mutane ne suke bin shi akan wannan aqida, na takwas me yasa suke bin shi akan wannan aqida, na tara daga ina yake samun kuɗi da makamai da horon kayan aiki domin gudanar da wannan manufa ta shi, na goma shin ko akwai wasu nau'in mutane a nan Najeriya da suka daure mishi gindi game da gudanar da wannan aqida ta hanyar bashi kariya daga ainihin wato gwamnati da kuma talakawan gari. Sannan abu na 11 ko akwai wata kasar waje da take bashi gudunmawar gudanar da wannan aqida. Abu na 12 wace manufa yake so ya cimma akan ainihin wannan aqida. Sannan a karkashin nan zan yi maganar su kuma waɗanda ke tare da shi wace manufa suke so su cimma ta karkashin shi, ya sani ko bai sani ba. Na 13 kudirin da Muhammad Yusuf yake da shi a cikin wannan wata na Sha'aban, wato watan July stroke watan August, wanda shi ya kai ga tayar da tarzoma da tashin bama-bamai a garin Biyu da kuma cikin Maiduguri, wane kudiri ne yake da shi a cikin ainihin wannan wata? Na 14 ko Muhammad Yusuf na da alakar aqida ko manufa da wata kungiya a nan Najeriya kamar kungiyar Ibrahim Yakubu Azzazzaki? Sannan ko suna da alakar gudanar da cimma manufofinsu? Abu na 15 zan ba da shawarwari insha Allahu ta'ala ga gwamnatocin kasar nan. Na 16 shawarwari ga malaman musulmi. Na 17 shawarwari ga dalibai masu tishin addini da son ainihin addini. Na 18 shawarwari ga al'ummar musulmi insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Kamar yadda na faɗi, idan ainihin jama'ar musulmi za su ainihin tuna a cikin abubuwan da ne magana akan cewa zan yi matashiya dangane da su, waɗannan abubuwa da zan fara ainihin wato matashiya dangane da su sune bayani dangane da tsarin ahlus sunna a wajen kafa hujja da karɓan hujja. Mu ahlus sunna me ake kafa mana hujja da shi wanda za mu iya karɓar shi? Misali don ku fahimta, misali yanzu ga yan shi'a da zaran ka zo ka ce musu imamu wane ya ce kaza, ko da ƙarya ce kawai sai su yadda. Yan uwanmu mutanen Izala ɓangaren Jos, yanzu da ka same su ko da magana ce suka yi musu, da ka ce musu Abubakar Gumi ne ya faɗi, kuma kai ko da ƙarya kake yi za su karɓa. Idan ka je ka samu yan ɗariƙa ka faɗi magana sai ka ce a'a na yi mafarki ne na ga annabi, sai su yarda ko da da ba su yarda ba. To kun ga ire-iren waɗannan mutanen suna da wasu abubuwa da wasu hanyoyi da suke karɓan hujjoji da su. Mu kuma ahlus sunna fa gashi zan karanto takaitattun abubuwa don ba zaman karatu muke ba, daga cikin littafin nan mai suna Bara'atu Ahlil Hadisi was Sunna min Bid'atil Murji'a. Malamin da ya rubuta wannan littafi shine ainihin Muhammad ibn Sa'id Al-Kusayr, daga shafi na 21 zuwa shafi na 25 ko makamantan haka. Usulu manhaji ahli sunnati wal jama'a fi taqrir al-aqida. Na farko hasru masadir talaqqi al-i'tiqadi fil kitab wa sunnati wal ijma. Mu ahli sunna ga abubuwa guda uku wadanda dukkan su mun hado akan su zama mana abun hujja: Qur'ani, sunna da kuma haduwar malamai. Akan haka shekara 200 da ta wuce a kasar nan Shehu Usman ya rubuta littafi mai suna Wasiqatul Ikhwan ko litabini dilalati wujubi ittiba'il kitabi wassunnati wal ijma', yace sako wasiqa zuwa ga ƴan uwa musulmi dan bayyana dalilan da suka wajabta a bi alqur'ani da sunna da kuma ijma'i. Dan haka jama'a mun yadda qur'ani hujja ne, mun yadda hadisi ingantacce hujja ne, sannan mun yadda ijma'i hujja ne. Amma ga ta'aliki dangane da ijma'i, ijma'i din nan sai babban malamin wannan da'awa tamu a cikin karnukan da suka zo baya-baya Sheikhul Islam a cikin ainihin Al-Fatawa mujalladi na 3 shafi na 157 yace wal ijma'u alladhi yanzabit huwa ma kana alayhi as-salafus salih. Ijma'in da muke karban shi wanda yake babu tantama cewa ijma'i ne shine ijma'in da salaf suka yi, sahabbai da tabi'ai, is ba'dahum kasural ikhtilaf, domin bayan sahabbai rigingimu sun yi yawa, wanta sharatil umma, sannan al umma ta tarwasu, iya hado kansu yana da wahala, amma abin duk da sahabbai suka hado akai to mun ainihin yadda da shi. Kuma duk wani abu da musulmi za su bukata tun daga zamanin annabi da sahabbai har duniya ta tashi, wanda ya zama dole sai da shi za a addini, sahabbai sun gama ijma'i akan shi. Dan haka jama'a, Qur'ani hujja ne wurin mu, hadisi ingantacce hujja ne wurin mu, sannan ijma'i hujja ne. A ƙarƙashin haka in ka je ka tara malaman islamiyyar ka ka ce sun yi ijma'i, to dan takife ne kai. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. A ƙarƙashin nan kun ji, dan haka ana hujja da Qur'ani da sunna da ijma'i. Hujja game da kiyasi fa akwai sabani a tsakanin ahli sunna. Magana mafi inganci ita ce kiyasi ana hujja da shi in dai bai saba wa ka'idojin da malamai suka bayyana a cikin tafan usulu ba. Abu na biyu dangane da tsarin mu wajen kafa hujja da karban hujja shine at-taslimu lin-nusus ash-shar'iyya wal-khudu'u laha. Muna sallama wa nassoshin shari'a. In aka ce Allah ya ce zamu yadda, in aka ce annabi ya ce zamu yadda, in aka ce an yi ijma'i akan kaza zamu yadda, sannan kuma zamu ladabi ga waɗannan abubuwa. Wannan a ƙarƙashin haka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake wata magana dangane da Khawarijawa da Mu'tazilawa. Zan zo in yi bayani dangane da Khawarijawa insha Allah ta'ala. Ya faɗi wannan magana a mujalladi na 13 shafi na 358, yace wal maqsudu anna mithla haula. Abin da muke nufi shine kaga irin waɗancan Khawarijawa, Khawarijawa su ne ire-iren waɗannan masu ɗiban makamai, sannan da suwa da kuma Mu'tazilawa. Mu'tazilawa kuma su ne irin aƙida su ɗan gungu, waɗanda za su ce mace tana haila za ta ainihin iya yin sallah, mace tana haila za ta iya yin kaza, waɗanda aka fi sanin su da wai ƴan Qur'aniyuna, wa in kana al-Qur'anu minhum bari, to su ne Mu'tazilawa. Su irin waɗannan i'taqadu ra'ayan, ra'ayi ne suke kudurcewa da farko, kafin nassi za su samu wani ra'ayi nasu, sun mahammalu alfazal qur'ani alaihi, sannan sai su ta ɗibo lafuzan qur'ani suna cewa shine daidai da wannan, shine daidai da wannan. Wato bayan sun riga sun yanko ra'ayin, to sannan sai su ta laliban ayar da za ta mara wannan abun baya. Kun ji tsarin su. Walaysa lahum salafun min as-sahabati wat-tabi'ina bi ihsani, ba wanda ya taba gabata su a irin wannan tafarki nasu daga cikin sahabbai da tabi'ai, wala min a'immatil muslimin, cikin limaman musulmi su Imam Malik da Shafi'i da Ahmad da Ibn Hanbali da Ibn al-Barak da makamantan su, ba wanda ya taba ainihin wato rigayar su akan wannan, la fi ra'ayihim wala fi tafsirihim, a ra'ayin su ko a cikin fassarar da suke wa ayoyi ba wanda ya taba ainihin gabata su akan haka. Su suka kirki wannan maganar tana da muhimmanci game da maganganun da muka yi a baya. Na'am, nassoshi na shari'a da muka ce za a iya mana hujja da su ko za mu iya hujja da su, to lallai ne a tsaya a fahimce su a bisa hasken fahimtar salaf. Dan haka ake ce mana, kuma muke ce wa kanmu, salafiyya ba kungiya bane, muna fadin tafarkin mu wajen karbar fassara Qur'ani ko hadisi. In ka zo ka fassara Qur'ani ko hadisi, sai mu ce wannan fassara da ka kawo waye rigaye ka cikin sahabbai, waye rigaye ka cikin tabi'ai, ko annabi ya taba yin wannan fassara? In ka ce sai mu ce a ina, kuma ta inganta? Eh, in ka kasa sai mu ce to kaga wannan fassara ka ce, ra'ayin ka ce ba ma bukata. Dan haka ku ji, wannan shine daga cikin bambancin da za ku fara bambance mu da ƴan dariku da ƴan kungiyoyi da waɗannan Khawarijawa ƴan Boko Haram. Su ne ƴan dariku, suna cewa suna kafa hujja da Qur'ani ko hadisi, dan haka in ya kawo zikiri sai ce Allah ya ce uzkurullaha zikran kaseera, wannan zikirin da ya kawo sai ya dauko wacce ayar sai ya hujja da shi. In an tambaye shi wane ne ya taba ciro irin wannan hukuncin daga wannan irin ayar, sai kuma ya ce ai Qur'ani ne, to kaga wannan yayi daidai da tunanin kristoci da suke bude Qur'ani sai su ce ai Qur'ani ma ya ce masallata ƴan wuta ne, me dalili? Sai su ce Allah ya ce fawailun lil musallina, azaba ta tabbata ga masallata, sai su ce gashi a Qur'ani ne. To amma kun ga mu kristoci ba za su yi mana haka ba, sai mu ce akwai sahabin da ya rigaye ku ya fassara ta haka ko annabi ko wani tabi'i, a dan haka sai mu ce ba ma'anar ta ba kenan. Dan haka ƴan dariku da ƴan kungiyoyi wannan na daga cikin abin da yasa kake ganin kungiyoyin ahlus sunna ma ke karo da mu, saboda za su kawo aya, za su kawo hadisi sai wannan aya gata, wannan hadisin gashi, sai mu ce to fassara da ma'anar da kuka cire, waye ya fassara haka cikin sahabbai da tabi'ai? Idan babu sai mu ce bamu yadda ba, dan haka sai su ce to ko kuka ce kuna bin alqur'ani da hadisi, sai mu ce eh ai nan ba qur'ani ne da hadisi ba, fahimta ka ce, sai ka jawo wata aya sai ka ce wannan ayar gashi, kuma ayar ba haka take ba. A ƙarƙashin wannan jama'a ku ji, duk mutumin da yazo yace yana bin alqur'ani da hadisi a wurin mu har yanzu da saura, a bisa wacce fahimtar, a bisa fahimtar salafus salih, to sai mu ce na'am, kuma mu ga haka a aikace, ba wai kawai fadi ba. Amma kawai dan mutum yazo ya ce ai su Albani ma da su Ja'far ai su ma irin wannan da'awa suke, su ma Qur'ani da hadisi ne, sai ku ce a su sun ce ala manhaji salafus salih, a bisa tafarkin salaf. Dan haka waɗancan ayoyi da muka ce za mu fahimce su da waɗancan hadisai, za mu aiki da su, za a yi mana hujja da su, to lallai sai in sun dace da fahimtar salaf. A nan zan tsaya in jinjina wa Malam Idris Abdul Aziz daga garin Bauchi, a lokacin da suka zauna suna muqabala da Muhammad Yusuf, da haka ya ce shi shine duk ayar da Muhammad Yusuf ya kawo, ya ce wannan ayar gashi ta haramta boko, sai ya ce to mun ji a jikinta akwai inda aka ce haramun ne boko, sai ya ce a, sai ya ce to ai dubi kaza, sai ya ce a ayo ai kazan da kace in duba babu shi a jikin ayar, ga fassara ayar ga ma'anarta. In ya gama da shi anan sai ya ce mishi to cikin sahabbai da tabi'ai waye ya taɓa fassara wannan ayar a haka? To shi ne da abu ya abu fa, shi ma Idris akwai nashi zafin nan, sai aka tashi aka ci kwalar juna, aka ɗan gyagi da reni tukuna, sannan aka zauna. Ina fata an gane. Don haka jama'a, in ka kawo Qur'ani ko hadisi sai mun ce a bisa fahimtarwa. Ku ji abin da Sayyidina Umar ya ce, kamar yadda al-Imam Darimi ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin littafin shi Sunan Darimi, Sayyidina Umar ya ce innahu sayati unasun ya'khudunakum bi shubuhatil Qur'an, wasu mutane za su rinka zuwa suna kama ku, suna lankaya muku shubuhohi na Qur'ani, sai ja aya ya ce gashi, ja hadisi ya ce gashi, sai ya ce fakhuduhum bis sunan, ko kuma ku danke su da sunna, ku ce to waye ya fassara wannan ayar a cikin hadisi, annabi ya fassara ko sahabbai? Sai ya ce fa inna ashaba sunani a'lamu bi kitabillahi, domin malaman da suka san hadisi su suka fi kowa sanin ma'anar littafin Allah. Dan haka jama'a kun ji, sai Ibn Taymiya a cikin ainihin wato littafin shi mai suna Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, mujalladi na 5 shafi na 383, yace wa aslu wuqu'i ahli ad-dalal fi mithli hadha at-tahrif, asalin abin da ya jasu suka bata a wannan fagen, al-i'radu an fahmi kitabillahi ta'ala kama fahimahu as-sahaba wa at-tabi'un, in suka zo fahimta Qur'ani ba sa fahimta Qur'ani a bisa yadda sahabbai da tabi'ai suka fahimta, wa mu'aradatu ma dalla alayhi bima yunaqidu, sannan ba sa kokarin karo da duk abin da Qur'ani yayi nuni zuwa ga karo da wannan abu, wa hadha huwa min a'zamil mahadda lillahi wa li rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama lakin ala wajhin nifaqi wal khida'. Ibn Taymiya yace wannan na daga cikin abu mafi girma na sabawa Allah da manzon Allah, sai dai ta hanyar munafinci da yaudara. Haka suke koje muna hira a radio, sai da yan jarida suka sanya muryar shi, yace ai aboko an ce ruwa ba daga sama bane, an ce kaza, sai ce gashi Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, shine sai ka ji yara sun yi kabbara Allahu akbar, an kawo aya. Bad ya karanta science? Akwai science a musulunci nan, kusan littattafai ne guda 10 na zo da su waɗanda wajen shekara 700 da ta wuce an yi research akan duk waɗannan abubuwan da Turawa yau suke cewa sun gano ko sun kusa ganowa ko kuma ma ba su gano ba. Akwai science a musulunci, akwai science da kaza, to amma bai biya karanta ba. Dan haka kenan wannan munafunci ne da kuma yaudara da za a zo a yi sai a ce ai ga ayar da ta goyi bayan kaza, bayan kaza din shi ka gama zaba, ka riga ka zabi cewa boko ba kyau, sannan sai kana laliban ayoyin da za su goyi bayan ka, madadin ka karanta Qur'anin ka ga meye yace ba kyau, ka da ka ce wa jama'a kaza ba kyau in ji Qur'ani, a sai da kai ka yanke shawara kaza ba kyau, sannan sai ka tafi laliban ayoyin. Dan haka in baka samu ba, duk wata aya da zaka samu sai ka makale jikinta ka ce to ga aya, da wani ya ce ba haka bane sai ka ce ya saba wa aya Allah ya canza daga da'awar shi ya zama malamin gwamnati dan haka jama'a kun ji wannan ka'ida ta uku kenan wadda take tana da girma dan haka jama'a musulmi ku fassani mu ba kamar ƴan dariqa bane ƴan dariqa suna cewa su ahlus sunnati ne suna aiki da qur'ani da hadisi mutanen kungiyoyi gaba ɗayan su suna cewa su ahlus sunnati ne suna aiki da qur'ani ko hadisi ƴan shi'a suna cewa su ma ƴan ahlul bait ne suna aiki da alqur'ani da hadisi ko da sunna me sunna sai su ce abubuwan da ahlul bait suka kawo mu kuma cewa muke muna aiki da qur'ani da hadisi a bisa fassarar da annabi da sahabbai suka yi wa qur'ani da hadisi dan haka ba mu da tamu fassara duk abin da kaga mun aikata wanda ya shafi ibada ko makamantan haka ka tambaye mu mun kawo aya sai mu ce saboda ga inda annabi ya fassara ko ga inda Allah ya fassara ko inda ga wani sahabi ya kaza Allah madaukakin sarki ya taimake mu na hudu mura'atu usuli wa qawaid al-istidlal mu ahli sunna ba qur'ani da hadisi kadai ba ba kuma a bisa fahimtar salafu ba kadai ba kuma sallamawar kadai ba muna kula da sciences na ilmomin shari'a sune muna kula da ilimin usulul qur'an ilimin usulul qur'an shine mai tajwidi da ulumul qur'an da usulut tafsir da ilmul rasmi wanda aka fi sani da ilmul khat na daya qur'ani duk yadda ka iya karatun shi ƙarya kake baka iya karatun shi ba sai ka je an koya maka wani ilimi mai suna tajwidi shine yaya ake karanta shi dan abin yadda kake ganin shi a rubuce sai a ce maka ba haka ake karanta shi ba yaya ishmami yake a cikin suratu yusuf yadda kaga an rubuta shi har kiyama ta tashi ƙarya ne saboda ka iya karatu ka iya karanta sai ka je malami ya koya maka ta hanyar ilimin tajwidi nunu sakina menene hukuncin hukuncanta wannan hukunci take dauka idan alif ne biyo bayanta idan nunun ce ta biyo bayanta wannan hukunci ne zai koma in ba'un ce ta biyo baya wannan hukunci ne yaya hukuncin ta zai kasance idan mimun ce ta biyo baya sannan idan aka samu nunus mimun tazo wanda ake kira mimul jam'i yaya ake karanta ta a wurin warshi ya ake karanta ta a wurin hafs a wurin qalun ya ake karanta ta waɗannan ilmomin dole muna lura da su in ba ka da su to duk yadda ɗan zafin kai suke maka kabbara ka iya qur'ani a wurin mu aikin banza ne kuma kana karatun turanci ne amma baka iya phonetics baka iya phonology kalmomin yadda ake bi ake karanta su baka iya ba da haka sai mu ji ka ce election sai mu ji ka ce value sai mu ji ka ce connection exaggeration sai mu ce baka da phonology baka da phonetics baka da phonology sai ka je sun koya maka sannan sai me sannan sai qawaid na shari'a shine hadisi yana da yadda ake karanta shi sai an koya maka yana da yadda ake rubuta shi sannan sai me sannan sai abin da ya shafi fiqhu fiqhu yana da ilmomi na usulul fiqhi yana da alqawaidul fiqhiyya lughal arabiyya tana da nahwu da sarf da balagha da adab tana da yadda ake rubuta ta da kaidoji shine ilimin imla'i qur'ani yana da ilimin tafsiri yana da ilimin ulumul qur'an ilimin tarihin tattarawa da kuma sirrorin rubuta da hada alqur'ani duk waɗannan mu ahlus sunna muna cewa game da qur'ani da hadisi da fiqhu da larabci da tarihi in baka san su ba to baka san komai a ciki ba za mu iya kiranka jahili sai dai jahilin za mu iya cewa murakkabi ina fata an gane ma'ana murakkabin jahili shine wanda ya dan iya karanta wani abu wanda zai zo ya rubi jahilai ko kun fahimci wannan da kyau jama'a dan haka ilimin usul da muke magana ni da kaina yayin da na fahimci cewa lokacin da su Muhammad Yusuf suke fara danganta kansu zuwa ga ahlus sunna suna fama da karancin wannan ilimin na tara su da ƴan yobe din su da ƴan ainihin Bornon su nace musu ina ganin zafin ku yayi yawa kuna son addini ne muku tsoran kar ku zama khawarijawa amma shawara nake baku zan ainihin ware muku sati biyu ku je ku yi shawara ku samu mana wuri inda zan yi muku daura akan waɗannan ilmomi ranar da muka zo muka zauna da su wannan magana ina yin tafiye da shekara 10 ne kasusuwa 9 daga cikin karatutukan suna nan yanzu a wurina da muka zo sai suka yi sabani waɗannan suka ce ayi a Borno waɗannan suka ce ayi a Yobe kowa yana so ayi a garin su sai na zabi wani gari wanda yana tsakiyar garin kafin Maiduguri dab da kuma kafin ainihin wato Fatoskum da Damaturu dab shine Damagun muka samu masallaci yana nan zaka tafi Maiduguri yana tsallaken hagu in ka dawo yana dama annan sai da muka hada sati biyu ne musu wannan daura akan waɗannan ilmomin da aka gama har ɗaya daga cikin su mai suna Baba Gane Shari'a yanzu ya rabu da su yake cewa waɗannan ilmomi ne da bamu san su ba bamu taba jin su ba kuma lallai sun taimaka mana wajen wuce fahimtar wasu abubuwa amma abin mamaki daga baya Baba Gane da suka zo suka dauko wannan aqida yafi kowa zafi wata ran da nazo na tattara su zan yi musu nasiha tashi kamar zai sa hannu ya buge ni amma hannun zare ya zo ya zauna a wuri na yayin karatu daga nan zaka gane irin gurbata musu aqida da ake yi matakin farko na gurbata aqida shine duk wani malami za a ce maka malamin banza ne malamin gwamnati amma annan muciya har uwar daka na jefan mai da katifa a gefan gado na tare muke kwana amma ran da suka dauki wannan aqida da suka zo suka same ni a falo da ya tashi yana miƙewa yana nuna ni kamar zai sa hannu ya buge ni har mai gidan yayi fushi nace a zauna yayi fushi ma sai ya shiga gida kawai ya za a bar waɗannan yara suna rashin kunya nace ba komai mun saba da su ma'anar saban shine me ba za mu basu su tafi su lalace ba sai mun musu nasiha zamu zo mu kawo muku tarihin haka sayyidina ali da yaga yana da zafi ba za a waranye lafiya ba sai ya ce Abdullahi dan Abbas je kaka same su yaje ya same su su 6000 sun zauna a wani gida yana zuwa sai suka ce maraba saboda ma kai musu sallama dan ba sa amsa sallama kowa Al-Imam An-Nasa'i ya rawaito hadisin da Ibn Abi Shayba Allah ya kiyaye dan haka jama'a kun ji dole mu sai da sciences idan babu sciences to zaka zama mai kamar likita ne likita ne da ma bai physics ba bai chemistry ba bai biology ba bai san komai a physiology ba bai san komai game da mathematics ba likita bai san komai game da psychology ba amma likita to kaga a wuri na sunan shi Ahmadin Gaya shine wani likita na nashata da yace da ganin kurji sai ya shafka wuka yawa dukkan mutumin da aka ce wannan likita ne amma bai san physics ba eh bai san waɗannan sciences ba anya wannan likita ne a traditional healer kenan eh mai maganin gargajiya kenan dan haka dukkan wanda yake jan aya ko hadisi bai san ilimin usulul fiqh ba bai san usulul tafsir ba bai san mustalahil hadisi ba bai san lugha ba bai san ka'idojin tarihi ba wannan matsayin shi matsayin Ahmadun Gaya ne cikin likitoci Allah ya kyauta jama'ar musulmi waɗannan na daga cikin abubuwan da naso in hasaso in haska muku dangane da tafarkin mu ahlus sunna wajen karbar me karbar hujja da kuma kafa hujja sai abu na biyar shine na ƙarshe wanda yake da matukar muhimmanci shine a cikin aqidar mu akwai azzajaru anil khawdi fi ilmi al-kalami wa ta'allumihi akwai tsoratarwa game da kutsawa cikin ilimi na ainihin wato philosophy kai zirti a ciki ba tare da ka san shari'a ba wanda wannan zai ja maka jayayya wannan hayu anil jidali wal khusumat sannan akwai hani game da jayayya da khusuma duk matsala muka fada muka kawo maka hujja in kana da tambaya sai kai in kana da wasu abubuwa da zaka fadi sai ka fadi amma in ka mai da matsalar ta zama matsalar jayayya fa sai ka ji mun yi shiru shi yasa da wannan ne sai ku ga wasu ustazan su ce an kure su albani ba kure mu akai ba yana cikin aqidan mu ne in abu yana matsayin hujja ba da hujja karban hujja yadda da hujja zaka ji mu a ciki in ya koma ya zama jayayya fa da neman dauki ba dadi da neman suna sai ka ji mun yi dip shine sai ka ji suna ta dariya cewa ai sun kure su ba haka bane har yanzu babu wanda ya taba kure mu domin duk abin da muka kawo sai mun tattala hujja mun kawo in ya kawo nashi sai mu duba a bisa wancan haske da muka tsara idan ya amsa oho in bai amsa ba shikenan dan haka ya jama'ar musulmi babu jayayya da cece ku ce da kaza kaza dan haka lokacin da malam Ja'far Allah ya gafarta mishi da malam Abdul Wahhab suka je suka zauna da Muhammad Yusuf malam Muhammad bin Usman yaje ya same shi ya sake zama da shi da na samu sakamakon duk zaman da suka yi ranar da zan zauna da Muhammad Yusuf ban bujuro mishi da matsala ko ɗaya daga ciki ba sai na ce waɗannan da suka zauna da kai dukkan su malamai ne kuma ba ni da wani abu na ilimi da zan faɗi maka wanda ba su faɗa maka ba, sai dai zan ce maka ka ji tsoron Allah. Wannan abin da ka ɗauko zai jawo fitina a cikin ahlus sunna, kuma zai jawo fitina a cikin ƙasar nan. Iyakar abin da na gaya mishi kenan. Sai ya ce to akramaka Allah, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi da sauransu. Na'am, babu shakka har haduwa ta ƙarshe da shi a 2005 babu san da ya taɓa buɗe baki yayin rashin kunya ko tsiwa, babu wannan ko kaɗan. Sai dai mabiyan shi ne in sun ɗauki zafi saboda irin ka'idojin da yake koya musu, yace duk malaman malaman gwamnati ne, duk malaman kaza ne. Amma na san na taɓa mushi wata tambaya cewa yanzu dukkan mu nan da ni da Malam Ja'far da Muhammad ibn Usman dukkan mu malaman gwamnati ne, sai yace a mu kam ya san malaman gwamnati, ba malaman gwamnati bane, amma ba mu fahimta bane. Sai nace to alhamdulillah, don ko gwamnati ta san mu ba malamanta bane, amma tunda ka ce mu dukkan mu mun dare ka, dukkan mu kakan girmama mu cewa mu malamanka ne, anya zai yiwu a ce dukkan mu mun hadu akan fahimtar kuskure. Kai dalibi dan mitsili kai ne kafi mu fahimta, dukkan mu da ɗaya daga cikin mu ne ka fahimci wani abu wanda bai fahimta ba, yana iya yiwa. Amma zai yiwu a ce dukkan mu kafi mu fahimta aya kaza da hadisi kaza. Sai ce to dai Allah ya taimake mu zai yi nazari akan haka. Daga baya abin da yasa na yanke daga ire-iren waɗannan shine sadda na gano akwai neman duniya da tara duniya a ciki, sai nace to abin ya zama business. Sai dai aje a nemo wani professor a business administration kuma ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Don haka jama'a kun ji tsarin mu. Tsarin mu kenan mu ahlus sunna dangane da me? Dangane da karbe da kuma ainihin abin da ya shafi bayar da hujjoji. Abin da ya rage yanzu kaɗan wanda zan ci na sashe mu shine dangane da wata siffa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi daga cikin siffofin khawarij. Hadisi ne gashi, ina karanto shi ne daga mujalladi na ainihin wato ɗaya, wannan littafi yana da mujalladai shi da sunan shi Kitabu Shari'a na al-Imam al-Ajurri Malam Abu Bakar dan Muhammad dan Hassan, ya rasu a ƙarni na 4 hijira na da 360 wato kusan a yau shekarar shi 1000 da kusan 200 da rasuwa. Allah ya gafarta mishi. Al-Doktor Abdullah ibn Umar shi ya takhriji da tahqiqin hadisan wannan littafin. Hadisin daga wani sahabi mai suna Abdullah ibn Abi Aufa yace annabi sallallahu alaihi wa sallama qala al-khawariju kilabun nari. Khawarijawa sune karnukan gidan wutar jahannama. Wannan hadisi ne kyakkyawa. الامام احمد يا اني روايته شي a cikin musnad, haka nan al imam at-tayalisi abu daud a cikin musnad din shi, ba abu daud as-sijistani ba, haka al imam al-hakim, haka nan ibn abi asim ya ruwaito shi a cikin littafin shi wanda ga littafin a gabana mai suna ainihin kitabu sunna. Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a. Daga burbushin wannan hadisi ne na zaro sunan wannan lacca da nace karam bana maganin zoman bana, yi amfani da kwakwalwarka sai ka fara ganowa. Annabi dai ya ce musu khawarijawa su ne karnukan gidan wutar jahannama, don haka an kira su karnuka tun daga nan, to ba laifi akai ba. Sannan har wa yau kaɗan daga cikin waɗansu hadisai waɗanda nake so ainihin in karanto mana dangane da abin da ya shafe su, su khawarijawa su ne abubuwan da Sayyidina Ali ya ainihin ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, daga ainihin annabi din yake bayyanawa. Sayyidina Ali yayi fama da su, manzon Allah yayi fama da su, amma bari ku ji kadan daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi. Sahihul Bukhari ne a gabana, babu qatlil khawarij, babun kashe khawarijawa, wal mulhidin da karkatattu ba'da iqamatil hujjati alaihim, bayan an tsayar da hujja akan su. Cikin Sahihul Bukhari a cikin ainihin wato hadisi na 6531 bari ku ji abin da Imam al-Bukhari yace. Allah yace wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Allah baya batar da mutane, yace mutane batattu ne har sai ya musu bayanin abubuwan da za su bi su ji tsoron Allah. Na'am, kenan kafin ka ce batattu ne, kafin ka ce kaza ne, sai in ka kai musu bayanai na Allah madaukakin sarki da manzon shi sallallahu alaihi wasallam. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله Abdullahi dan Umar yana ganin su sune mafiya sharri daga cikin ainihin halittun Allah. Wa qala sai yace innahum muntalaqu ila ayatin nazalat fil qur'ani fil kuffari waja'aluha 'ala al mu'minina. Sun rinka bin ayoyin da suka sauka akan kafirai sai suna jefa su akan mu'minai. Khawarijawa kenan daga cikin siffarsu. Imam al-Bukhari yace haddathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyas haddathana Abi haddathana al-A'mash haddathana Khaisama حدثنا سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه سيدنا علي الله مدوكين سركي قال مشي يردا يجي اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديثا فوالله لا ان اخر من السماء احب الي من ان اكذب عليه تندن تيمكو النبي ياتي نفدا حديثي تو كيردا saboda wallahi yafi sauki in fado daga sama in fado kasa ya fi min sauki da in yi wa manzon Allah ƙarya. Wa idza haddathtukum fi ma bayni wa bainakum fa innal harba khud'a. Sayyidina Ali yace in ko magana ce da ta shafi ni da ku to wani lokacin zan iya muku dungu amma ba zan iya ƙarya ba. Sai yace domin yaki dan dungu ne, a yaki ana dungu, dan haka in ni da ku ne zan iya faɗa muku magana ba ƙarya bace, amma sai in ba ku bayan hannu. Sai ce wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, naji manzon Allah yana cewa kaji dalilin da yasa yayi waccan shimfida zai kawo magana daga annabi ne ba ƙarya bace. Annabi yace sallallahu alaihi wasallam sayakhruju qaumun fi akhir az-zaman, a ƙarshen zamani, a ƙarshen duniya wasu mutane za su fito, ahdathul asnan, masu kananan shekaru, masu kananan shekaru, sufaha'ul ahlam, waɗanda suke da wawan tunani, ya kuluna min khairi qaulil bariya, suna faɗin maganganu daga cikin maganganun mafificin halitta. Shine hadisai za su rinka ɗaukowa, ayoyi za su rinka ɗaukowa, ba ainihin maganganu ne kawai za su rinka faɗi ba, aya ce za su ɗauko, hadisi ne za su ɗauko. Amma manzo Allah ya ce la yujawizu imanuhum hanajirahu, imaninsu bai wuce wuyansu ba, bai wuce makoshinsu ba. Yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-saham min ar-ramiya, suna ainihin fita daga addini kamar yadda kibiya take fita daga cikin ainihin wato baka an harbata. To kun ji magana da manzon Allah, ya karshen duniya za su fito, yace kananan shekaru ne da su. Shugaban tafiyar gaba daya a iya cewa shi dan yace 1970 aka haife shi, shekaran shi 39 kenan, wanda ni ina da jayayya da haka a ƙarƙashin yadda ya taba gaya mini bayan mun taso daga waccan daura da ne musu fiye da shekara 10. Mota ta Starlet ina zauna a gaba, shi yake tuka ta zamu isa Maiduguri. Yamma ta nace ba za mu kwana ba, yace Maiduguri ba nisa ce da ita ba. A daidai wannan lokacin yake min tarihin ina aka haife shi, nake cewa kai ga ka babarbare amma kai kama da Fulani. Yace kuma fulatanci a baki na rangadadau, ya aka sai yace tsakiyar Fulani aka haife ni, babarbare ne aka haife shi tsakiyar Fulani a cikin Yobe State. Allah ya taimaka, yan kananan shekaru ne da su. Yanzu a iya cewa shi 1970 aka haife shi, me wannan yake nunawa? Shekarar shi 39, har yanzu bai zama hatta idza balaga ashuddahu ba kenan, har yanzu bai cika shekarun da za a ce mishi ya zama ya gama cika ya zama mutum ba. Ahdaf al-asnan, kananan shekaru, sannan sufaha'ul ahlam, wai suna ga sun tattara wasu ƴan makamai, sun tattara wasu ƴan kuɗi, wai fa sun je sun tattaru ne a Maiduguri za su kifar da gwamnatin Borno, ita ce gwamnatin SAS, daga nan sai su tamarkuzi daga jihar Borno. ƴan Niger na shigowa, ƴan Cameroon na shigowa, ƴan Chad na shigowa, ƴan Somalia na shigowa, ƴan Algeria na shigowa, suna tara ƙarfi, suna biyowa kuma suna cin sauran jihohi har su kwata Najeriya. Shine sufaha'ul ahlam. Safihul ahlam, kamar yadda na shaye muku misali, shine mutum ne saurayi, yana ganin wata budurwa kyakkyawa yana son ta, amma kwarjinin ta ya cika mishi ido, ya kasa magana. Da yake ta shiga zuciyar shi, ta mamaye zuciyar shi, da ya kwanta bacci sai kawai sai ya ganta a bacci, sai kuma ya ga suna zaune suna taɗi, har tafiya ta tafiya yake ganin a mafarki har sun fara kama hannu suna rawa suna wasa, suna jefa mata cincin a baki ana kisin juna. Amma fa duk wannan a mafarki ne, ran nan sai gogan naka sai ya ganta, yana ganinta sai kai hannu zai taba ta kishin dinta yadda mafarki ke bashi labari, sai ta koda mishi mari. Yawwa, shine malamai sai su ce safihul hulumi, wawan mafarki, mafarki ne ya rude shi, shine yaron ya suranta a ba cikin kwakwalwar shi kawai sai ya dauka abin gaskiya ne. Da ya ga jirgin sama ya wuce sai ya ce ka ina ma ni ne a ciki, baba ka sayo min jirgin sama. Shine safihul hulum. Yaquluna min khairi qawlil bariya, maganganun da suke fadi maganganu ne wanda annabi ya fadi, shine ayoyi ne suke ja, hadisi ne suke ja. Amma sai manzo Allah yake duk waɗannan ayoyin da hadisan ba sa wuce makoshin su, kuma suna ficewa daga addini, kamar yadda kake ganin kibiya an challara ta. A wasu hadisan waɗanda suna nan cikin wannan sahihul bukhari gaba da wannan dab, hadisin Abu Sa'idin annabi yake cewa kamar kibiyar da zaka harbe ta sai ta wuce jikin dabba, sai ka je ka duba da kyar zaka ga jini a jikinta, ma'ana matsayin su in suka fita daga addinin ma suka koma abinda suka koma, zaka je ka ga babu burbushin addinin a jikin su ko kadan, har fitowa suke suna alfahari cewa suna bacewa. Duk mutumin da yace yana bacewa in ba aljani bane matsafi ne. Aljani kan Allah ya mishi wannan karama daga cikin halittun da Allah ya mai, amma bayan haka duk wanda yace yana bacewa kowane ne, to tsafi yake yi. To ina addini ga wanda yake yin tsafi? Babu. Sun ce suna bacewa, sun ce bindiga ba ta cin su, akid suna hawa tankokin yaki ana harbin su kan harfasai na faduwa a jikin su, to yaya aka yi? To ina Qur'ani da hadisi anan? Ina yaudarar da aka yi muku ku masu sauraron kasar daga nesa ana ruwan ayoyi? Shin ayoyin nan wasu ne aka saukan mai koko waɗanda muka haddace ne a Qur'ani? In wasu ne aka saukan mishi ba ma bukatar shi. Idan ku waɗanda muka sani ne a Qur'ani muna da su, menene zai burge mu a cikin su? Allah ya kiyaye. To ƙarshe bari ku ji abin da manzo Allah ya ce, fa aina ma laqituhum laqitumuhum faqtuluhum. Manzo Allah ya ce duk inda kuka haɗu da su to ku kashe su. Fa inna fi qatlihim ajran, domin kashe su akwai lada, liman qatalahum yawmal qiyama, ga duk wanda ya kashe su ranar alkiyama akwai lada. Kun ji waɗannan ainihin irin hadisai wanda sayyidina Ali ya ruwaito ko? To wannan hadisin kuma sai ka sake dauko babin da ke gaba da wannan, shine babu tarki qitalil khawarij litta'alluf. Idan ya zama akwai wata diplomasiya, akwai wata hikima kuma fa wancan yaki ko kisa da annabi ya ce, sai Imam al-Bukhari ya ce za a iya daga kafa. Sai sa wasu suna cewa to in haka ne wai me yasa bamu yake su ba, me yasa bamu kashe su ba? A'a, komai ana duban shi da ido ne na basira. Kaga Allah ya hada karam bana da zoman bana, sai ce la'alla yanfiran nasu anhu, domin me yasa manzon Allah bai yake su ba? Me yasa bai yake su ba? Ya san su, zaka zo ka ji wani daga cikin su da ya tashi ya gaya wa manzon Allah bakan magana, ya sagi manzon Allah. Yau manzon Allah heart attack, ya faɗi harsh language. Imam al-Bukhari ya haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Hisham akhbarana Ma'mar عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم دوك ياتي أكاكاو من ذا الله سيزوين رباوة وانا ريك كذا وانا دافنان وانا أمشنان وانا أنغو أكاو وانا كذا. جاء عبد الله بن ذي الخويسرة سي ونمي سونا عبد الله تن خويسرة التميمي تكين قبيل بني تميم yazo fa qala, sai ya ce wa manzon Allah idil ya rasul Allah, ya manzon Allah kai adalci, kar kai cuta, kar ai kwange. Wai da manzon Allah yake ai adalci. Fa qala wai hak, manzon Allah yake kai canka tir da kai, Allah wadaranka. Wa man ya adil idza lam adil, idan ban yi adalci ba wa zai adalci? In ban yi adalci ba wane ne zai adalci? Akwai wani tsohon ƙaura wanda ya sha jini a jahiliya, yanzu kuma takobin shi tana shan jinin jihadi, shine Umar. Qala Umar ibn al-Khattab, sai Umar dan Khattab yace idhalli fa adrib unqahu fa adrib unqahu, ya manzo Allah bari in datse wuyan shi. Qala da'ahu, sai manzo Allah yace rabu da shi. Fa inna lahu ashaban, yana da jama'a, yana da mabiya. za a gaza fahimta sai a ce yaya mutun yana shugabancin jama'a, yaya mutun ya haddace, yaya mutun yana wa'azi, yaya mutun yayi kaza, dan me rabu da shi. Amma sai ce yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihi, idan dayan ku ya tsaya yana kallon shi yana sallah, sai kai kare na sallar ka tare da tashi. Ɗaya daga cikin su ya taba zuwa fiye da shekara 10, ni ne limancin sallar tarawih a muciya, yace kai bai taba ganin sallah mai sauri irin wannan ba, amma fa sallah awa biyu aka yi. Awa biyu ne limancin sallar tarawih, kuma kun san raka'a nawa ne? Raka'a biyar, ba ma raka'a 11 ba, raka'a biyar, amma awa biyu na ci. Mun fara ta tun karfe 9 sai karfe 11 muka idar, lokacin ya zo wuri na, matsala ta bugo su, wato wani suka dauki zafi wani lokacin, a hakan fa ni din suna kyamata, amma sai su ce wuri na za su to yi musu bayani, a hakan ake. Kuma yadda ka ji din nan, wani lokacin wani su zai zo ko sallama ba zai mini ba, yana zuwa in ya fito ai kaga ya kamata ya ce assalamu alaikum, a nazo sai ce malam wallahi matsala ce, nace mishi assalamu alaikum, sai ce wallahi ba zaman lafiya sai ta kaucewa, ba komai dun na san su. Ina fata an gane. Awa biyu fa aka yi sallah raka'a biyar, amma yace tunda yake bai taba sallah mai sauri irin wannan ba, yace ka an yi sauri wannan sallah. Shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi, idan ɗayan ku ya gwada tashi sallar tare da tasu sai ya rena tashi sallar, wa siyamahu ma'a siyamihi, azumi yadda suke ibada tukuru, in ka gwada naka azumin nafila da naka azumomin sai ka rena kanka. Amma yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya, suna ficewa daga addini kamar yadda kibiya take fita in an harba da ita. Waɗannan su ne maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi, na kawo mana ainihin su a takaice ne, sai kuma ainihin wani hadisin wanda har wa yau wani sahal mai suna Sahal dan Hunayfin yace hal sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wato Yusair dan Amr yake cewa Sahalu sahabi ne, Sahal dan Hunayf, ko kaji manzon Allah ya qulu fil khawarij shay'an, yana fadin wata magana game da khawarijawa, qala sai yace sami'tuhu yaqulu, naji manzon Allah yana cewa wa ahwa bi yadihi qibal al iraq, sai manzon Allah ya nuna wajen kasar Iraq, ina kenan gabas, mu ma yanzu nan sai ka nuna gabas, daga gabas fitina ta fito, eh gabas, sai manzon Allah ya nuna wajen Iraq, yace yakhruju minhu qaumun yaqra'una alquran, daga nan gabas wasu mutane za su fito suna karanta alqurani, la yujawizu taraqiyahum, qur'anin baya wuce wuyansu, yamruquna min alislam muruqa sahmi min arramiya, suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita a guje in an harba ta. Waɗannan takaitattun hadisai na kawo su ne kadai jama'a domin in fadakar kadan, don ina da lacca da nace wata ran zan yi ta wadda takenta sunanta khawarij, na taba wannan alƙawarin a lokacin nake so in yi ruwan hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yadda sahabbai suka yi ta muqabala da su da ainihin makamantan haka insha Allahu ta'ala. A ƙarƙashin wannan kadan daga cikin siffofin su kenan jama'a, kun ji akwai hadda Qur'ani, shi yasa jiya nake wata magana nace Muhammad Yusuf ya jawo arewacin Najeriya bala'i, irin yadda zai kafe yaran nan suna hadda alqur'ani, waɗannan yaran suna karatun chemistry physics kaza kaza yasa din suka dropping out, waɗannan yaran inda yadda aka dauko a kafe su su haddace qur'ani a shekara 2 ko shekara 3, a kafe su su je shekara 4, wannan ya karanta economics, wannan pharmacy, wannan law, wannan business admin, wannan kaza, in aka samu nan da shekara 20 waɗannan yaran, to ina tabbatar muku da cewa sai kowa ya kasa motsi a Najeriya sai musulmi. Amma ƴan sanda da sojoji duk sun sa bindigogi sun harbe su gaba daya, harbi na gayya, ƴan sandan musulmi suna kashe su da gayyar, in baka kashe su ba su sa karka. Sojoji na arna da ƴan sanda arna suna kashe su da gayya, dama ta zo musu su kashe musulmi, musulmin da ake sa rai nan gaba su ne za zama engineers da lawyers da malamai, da gayya suke kashe su, constitutional kisa, doka ce ta ba su izini, duk shi ya ja mana wannan ainihin asara. Kuma sun je sun taru fa gaba ɗaya duk inda suke a Najeriya nan sun tafi, tun daga Agege Lagos har Oyo Osun, ko ina sun je sun tattaru, yanzu duk wanda aka laliba aka nema sai a ce ba a gan shi ba, yana can an kashe shi. Wasu akan hanya ƴan sanda suka yi tattare su a Jigawa da Kano suna kashe su. Wannan shi ne sakamakon abin da sufaha'ul ahlami suka jawo. Kuma wawaye wai suna ganin wai wannan gwarzantaka ce, wai wannan shahada ce. Kullun ina wannan maganar, in ka ce za ka yi shahada, shahada tana da ka'ida. In ba haka ba, mutum ne yake tare da manzon Allah ya mutu a wurin jihadi, me za ku ce? Dan aljanna. Sahabbai suka ce dan aljanna ne, manzon Allah ya ce kai co. Suka sake cewa ai dan aljanna ne, manzon Allah ya ce to. Suka sake cewa dan aljanna ne, manzon Allah ya ce ku duba kayan. Sai aka duba ga ya saci murjani, murjanin mata na jihadi ya sata ya boye ana jihadi. Sai aka zo aka kashe shi. Sai manzo Allah ya ce dan wuta ne, kaga a gaban manzo Allah ya mutu, amma manzo Allah ya ce dan wuta ne a jihadin manzon Allah. Yasa malamai suka ce baka cewa wane shahidi ne in ba nasi kake da shi ba, sai dai kace muna fatan wane yayi shahada. Karanta sahihul Bukhari. Imam al-Bukhari ya ce babun la yuqalu fulanun shahidun. Imam al-Bukhari ya ce ba a cewa wane shahidi ne. Jama'ar musulmi, kun ji wannan magana dangane da abin da ya shafi jihadi. Kuma jama'a, ina son ku ji ainihin wata magana dangane da wannan yaki da sayyidina Ali ya musu. Kun ga wannan littafi gashi, al-jihadu anwa'uhu wa ahkamuhu wal haddul fasil bainahu wa bainal fawda. Jihadi a musulunci, nau'uka na jihadi da kuma hukunce-hukuncen jihadi da kuma bambanci tsakanin jihadi da tarzoma. Yanzu wannan abin da su Muhammad Yusuf suka tayar sunan shi tarzoma, ga wannan littafi a Sheikh Hamd ibn Ibrahim Al-Uthman shine ainihin ya rubuta shi. Gashi ya kamata ku same shi ku karanta, ba wani ɗibo karatu zan yi mai tsawo daga cikin shi ba, kadai wasu maganganu ne a takaice malamin ya kawo su akan jihadul mubtadi'a, jihadin da 'yan bid'a suke ainihin tayarwa. 'Yan bid'a ne sai su tayar da jihadi. Bari ku ji mala yace wa qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu fil khawarij. Bari ku ji abin da ibn taymiya ya faɗi game da khawarijawa a minhajus sunna mujalladi na 6 shafi na 116. Yace wa ahlus sunna walillahi alhamdu muttafiquna ala annahum mubtadi'una dallun. Ahlus sunna duk sun hadu akan cewa khawarijawa 'yan bid'a ne kuma batattu. Wa annahu yajibu qitaluhum, kuma wajibi ne a yaƙe su bin nususu sahiha, saboda akwai nasoshi ingantattu. Kun ji kaɗan daga cikin su. Wa anna amiral mu'minin Ali radiyallahu anhu kana min afdali a amalihi qitalul khawarij. Sayyidina Ali yana da ayyukan alheri masu ɗimbin yawa da yayi, to amma daga cikin ayyukan alheri na gwamnatin Aliyu shine yaƙar khawarijawa da yayi. Khawarijawa nan kamar yadda muka ce sun fara bayyana zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma aikin su bai bayyana ba, basu ƙarfi ba sai a zamanin sayyidina Uthman. Nan da nan suka yada suka ce Uthman ya kafirta, sahabban da ke tare da Uthman sun kafirta. To me ya abin yi? Sai suka ce jinin Uthman ya halatta. Sai suka zo suka tsare Uthman suka kashe shi. Bayan nan fa sai suka bayyana waɗannan da suka kashe sayyidina Uthman ga sunan kuma cikin tawaga sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya kasa fahimtar ku kashe Uthman kuma ku dawo kuna tare da ni. Sai suka nuna cewa ai sun tuba, ai kaza suka yi ta kawo ta'awilance. Bayan kwana biyu sayyidina Ali ya samu matsala da shi da Muawiya, aka ce a zo a yi sulhu. Sayyidina Ali ya ce to shikenan a zo a yi sulhu. A turo wakilai, zafi ya yi zafi tsakanin shi da Muawiya, ba ma za a haɗu ba. Wannan ya turo wakili, wannan ya turo wakili. Waɗannan mutanen da suka biyo bayan shi daga kisan sayyidina Uthman sai suka dawo suka ce Ali ma ya kafirta, jinin shi ya halatta. Ya ce me yasa? Suka ce inal hukmu illa lillah, Allah ne kawai yake da hukunci, kai kuma ka ɗauki hukunci ka ba mutane, to ka zama kafiri. Haka suke aya suke ja, ba wai tun yanzu ba. Shine sayyidina Abdullahi dan Abbas ya je zauna da su, ya ce to in dai hukunci ne sayyidina Ali ya baiwa mazaje, shi yasa ko kafirta shi? Sai me? Suka ce ya yi yaƙi da su Muawiya, bai kama bayi da kuyangu ba, bai samu sadaka ba. Yace na kawo muku ayoyi da hadisai za ku yarda? Suka ce ya zauna da su ya kawo musu ayoyi dangane da me hukunci da Allah ya ɗauka daga hannun shi ya dankawa mutane a hannu. Daga ciki akwai me? Akwai matsala aikin hajji. idan ka kashe wata dabba a lokacin aikin hajji sai Allah madaukakin sarki ya ce a samu isnani zawa adlin mutane biyu waɗanda suka iya kima sai Allah madaukakin sarki ya ce yahkumu bihi zawa adlin a samu mutane biyu da suka iya kima daga cikin ku yanzu Allah bai ce a yanka kaza ba sai ya ce a samu mutane biyu su ya dankawa mazaje hukunci to me yasa bai kama bayi ba in ya yake su su kafirai ne dan bai kama bayi ba in kuma su musulmi ne dan me ya yake musulmi sai ya ce amma kun san dai yakin da Aisha ya fito eh yanzu kun yadda Aisha uwar ku ce ku mu menene suka ce eh kun yadda matan manzon Allah ce eh kun yadda yanzu ya kama matan manzon Allah ya mai da ita baiwa ya rinka saduwa da ita sai suka ce a haka sayyidina Abdullahi dan Abbas ku karanta sunan Sa'i shi ruwaito wannan hadisi jama'ar musulmi da ke sauraron mu kasar din farko ya taho karshe insha Allah ta'ala dan haka zamu ainihin cire shi kai tsaye sai mu sanya ainihin kasar na biyu taken dai kasar din kamar yadda muke cewa shine karam bana maganin zoman bana wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah.